العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبوديا الله سبحانه وتعالى cikin ikon sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau 20 ga wata na Zulhijja shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun saki haduwa a wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib da ke nan gandun Wambai cikin garin Azare jihar Bauchi ci gaba da darasin da muke yi cikin wannan littafi na adda'u wa dawa na allamatu sheikh ibn al-qayyim al-jawziya rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka mun tsaya gaba cikin fasali da malam ya bujiro da mas'ala ta addu'a shin addu'a tana maida abin da aka hukunta mun ji matakai guda biyu na salon tambaya da kuma itikadi da wasu suka tafi akai da raddi da malam yayi akai ya kawo wanda yake shine as-sawab wato isman thalithan wanda akan sa ne muke yin bayani darasin wanda muke bayani darasin da ya gabata ba a kammala ba muka tsaya wanda malai ya jaddada mana cewa ita addu'a min aqwal asbab yana daga cikin manya-manyan sabubba wadanda suke samar da abin da ake so ko tunkuɗewa abin da ba a so kan cewa ita kanta addu'a ɗin ƙaddara ce wanda Allah ta'ala ya kimsa masa yin addu'a yayi ta kuma a bisa yadda ake sonta tare da sharuɗanta da ladubbanta kenan Allah ya ƙaddara masa biyan buƙata na abin da ya roƙa don haka wannan sai ya zamanto sababi na samar da abin da ya roƙan ko kuma tunkuɗe masa abin da baya so din kenan sai ya zamanto ta babin an tunkuɗe ƙaddara ne da wata ƙaddara ya kawo batu na Umar ibn al-Khattab Allah ya ƙara masa yarda a kayan wannan janibi har ma da abin da mawaƙi ya nazzama dangane da waccan ma'ana لو لم تردني لما أرجو أطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة واتو إندا بعدن الله تعالى ينا سنباوة يا سامو أبن ديكي فاتا كما أبن ديكي نيما أو جان الله نمبا لا يوان كوتد الله تعالى كي دا الله بيتبي أنت تباوة حرما يقو مرتش يدنگر وقوان سبا ashe tun da ya ɗabi'antar da bawa akan roƙonsa kuma ya ma umarce shi akan ya roƙe shi kenan ashe wannan abin shi ma yana daga cikin karamci ne na Ubangiji yana nufin dama ya biya wa bawa buƙata ne a dalilin roƙonsa da zai shi saka ma ayoyin Alƙur'ani kamar da Allah ta'ala ce ud'uni astajib lakum Ibn al-Qayyim ya kafa dalili da su da ayat da Allah ta'ala ce wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an kuma ya nuna dama wannan al'amari na roƙon Allah da kuma sanya addu'a a matsayin sababi da kuma ruko da sababin wannan shine dama abinda al-aql wan naql wal fitra as-salima wa tajarubul umani suka tafi a kayinsa wannan shine abinda dama ya tabbata ko da a hankalce mutum yana jin yunwa ba zai ce Allah ya kaddara in Allah ya kaddara mun koshi ko na ci ko ban ci ba zan yunwan nan za ta tafi a abinci zai nema ya ci kenan ashe sababi shi yake kaiwa zuwa ga kaddara sababi shi ma kaddara ne wanda yake kaiwa zuwa ga kaddara kenan idan ya zamanto an yi addu'a addu'a ta tunkuɗe kaddara kaddara ce ta tunkuɗe kaddara dama Allah din ya hukunta ita addu'a din a matsayin kaddarar da bawa zai yi ta zamanto zama sa sababi a cikin wannan jalibi ne muka tsaya inda ya ambaci cewa irin wannan a cikin alqur'ani ya zo a wajaje da yawa inda Allah subhanahu wata'ala yake sanya wato samar da abubuwa na alheri a kayan sababi samar da abubuwa na shari su ma a kan sababi in ma duniya in ma a lahira aiki shi yake samar wa bawa alherin duniya da lahira na shiga aljanna aiki shi yake sabbaba wa bawa samun sharon duniya a masa horo a wani lokaci da kuma shiga wuta in har ya mutu bai tuba ba to ya ambata mana cewa irin wannan misale suna da yawa sun wuce dubu a cikin alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya ta'allaka sababi da samuwar waɗansu abubuwa to shine malai yace fataratan yurattibu aljaza'a ala alhukmi alkauni wal amri alshar'i ala alwasf almunasib lahu wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala yana jeranta mana a ta'allaka kenan sakamako da za a samu akan wani abu ala alhukmi alkauni akan hukunci wanda Allah ya riga ya hukunta wanda zai kasance shine hukumul al-hukumul kauni wal amru ash-shar'i wal lokaci kuma yana ta'allaka shi sakamako na samuwar wani abu akan hukunci wanda yake na shari'a alal wasf al-munasib lahu abisa siffa wacce ta dace da wannan hukunci din wato a cikin qada'u ko kuma a ce al-hukmu akwai wanda yake al-hukmu al-kauni ko al-qada'u al-kauni sannan akwai al-hukmu ash-shar'i ko al-qada'u ash-shar'i al-hukmu wato al-qada'u al-kauni shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta ya riga ya hukunta dama haka abin zai kasance ko bawa ya so ko bawa bai so ba ko halittar ta so ko halittar bata so ba a bisa haka Allah ya tsara ta kullun ka tashi zai ga rana ta fito daga yamma ko ai daga gabas ta fada ina haka tsarin yake kuma ka saba gani cewa ana haihuwar mutum daga karami har ya zama babba ko kuma ka saba gani cewa ana mutuwa akwai wanda in an yi qur'ar mutuwa zai je danna wa kansa mutuwa samun sa take ko duk da dai akwai wanda suke kashewa kansu amma ba wai suna kashewa ne don jin daɗi ba a suna kashewa ne saboda wani takeici da babu wannan takeicin ba za su kashe kansu ba to kaga mutuwa tana daga cikin qada'u ne wanda yake kauni ruwan sama da ake yi ko fari da yake zuwa Allah ya tsare mu Allah ya bamu dama mai albarka duka wannan suna cikin alqada'ul kauni abinda Allah ya riga ya hukunta kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ambata dangane da halittar sama fa qadahunna sab'a samawati kaga ne ya kawo alqada fa qadahunna sab'a samawati wa auha fi kulli sama'in amraha to kaga nan Allah ya riga ya hukunta hakan saman za ta kasance sammai guda bakwai mun gane ko qada'ul kauni ke sannan akwai qada'un shar'i shi kuma al-qada'u ash-shar'i shine abinda Allah ya riga ya hukunta haka hukuncin sa yake amma shari'a ya lazumtar wa bayi ga hanyar da za su bi haka yake so su bi rubama su bi yadda Allah din ke so, wata kila kuma su kibin abinda Allah din ke so. Nan suna da zabi ko? Ko dai su bune ko ki su bi su kibi, amma fa haka Allah ya hukunta. Mun gane? Misali kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ubangijinka ya hukunta kar abota wa kowa, hukuncin da yake nan, kar abota wa kowa sai shi. Kuma ya hukunta cewa iyaye biyu a kyautata musu, kowa ne yake bautawa Allah, akwai wanda ba sa kyautatawa ba sa bautawa Allah, kowa ne yake bin iyaye, akwai wadan za ga kangararru ne ba sa biyayya iyayensu, kuma haka Allah ya hukunta akan ayi. To wannan shine al-qada'u ash-shar'i. To abinda malam yake son nunawa a nan, Ibn Qayyim ke son nunawa a nan shine akwai lokata sau da yawa hukuncin da ke faruwa na alkauni, dama haka Allah ya kaddara abin zai faru, to sai ya ta'allaka shi da sababi. Dama ya hukunta hakan zai faru, amma ya ta'allaka shi da me? Da sababi. Kamar me? Yanzu kamar misali, samun ɗa sai Allah ya hukunta shi da aure da kuma haya abin nan saduwa da za a yi da iyalai, ko? Haka ne? To kaga wannan ya zama to qada'un ne kauni. Amma sai ta'allaka shi da me? Sai allaka shi da sabab. Qada'un shar'i kuma hukuncin da Allah ta'ala ya hukunta na shari'a. Idan bawa yayi kaza, misali a ce wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Kaga wannan qada'un ne me? Shar'i. Za a yanke wa mutum hannu, a dalilin me za a yanke masa hannu? In yayi me? In yayi sata. Sai aka ta'allaka sakamakon a dalilin aiki. Wani aiki? Mummuna. Mun gane ko? To haka lamarin ne. Wani lokaci kuma Allah ta'ala yana ta'allaka abin ne da qada'i wanda yake kauni. Idan kaza ya faru, to kaza ne zai biya masa. Irin waɗannan su ne abinda Ibn al-Qayyim yake ƙoƙarin kawowa misalai, sai na mana shimfiɗa domin in makaranta mu ku fahimtar me ake nufi. Misali na yace fataratan yurattibul jaza'a ala al-hukmi al-kawni wal amr ash-shar'i ala al-wasf al-munasib lahu. Wani lokaci Allah ta'ala yana jeranta sakamakon da yake wa bayinsa, sai ya gina shi a kayan hukunci al-kawni. Wani lokaci kuma ya gina shi a kayan al'amru shar'i, shi ne al-hukumu shar'i ɗin da ne bayani. Alal wasfil munasabi lahu, a bisa siffanta wadda ta dace da wannan sakamakon da kuma hukunci, wato da ta dace da aikin da aka yi da kuma hukuncin da aka ɗora aka yi. Ka ƙaulihi kamar yadda Allah ta'ala ce, falamma atau ammaluhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Akwai wanda yake iya maida mutane bai in ba Allah ba? Allah ne yake da hukuncin ya wannan ko? Kaga wannan qada'i ne wanda yake mai shar'i ne ko kauni? Qada'un ne kauni, saboda baya karkashin saitara na dan adam. Ba dan adam ne zai iya hukuntawa ba, ba dan adam ne zai iya maida mutum ya zama buli ba. Hukunci ne da Allah ta'ala ya ta'allaka musu, ya hukunta akan cewa idan suka aikata abin nan da ya hana su, to zai mai da su bai dai. Aikin nasa ne, ba wani ya wakilta akan yayi ba. Mun gane ko? To don haka nan Allah ta'ala ce falamma atau, a lokacin da suka kangare ammanuhu anhu, da gabaran abin da aka hana su, suka kangare kan barin abin da aka hana su, suka aikata kenan, suka zakke ma abin da aka hana su. Qulna lahum, sai muka ce musu kunu qiradatan khasi'in, khasi'in, ku zamanto burai walaƙantattu. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Aikin sa ne wannan. Kaga wannan qada'un ne kawai. Allah ya maida su burai a dalilin me? A dalilin sabo, a dalilin aikata abin da ya hana su. Falamma atau an manuhu anhu, kaga sai ta'allaka wannan sakamakon alkauni, qada'i alkauni da ya jefa akan su a dalilin aiki da suka aikata mummuna. Muna gane misalin? Kenan ashe yanzu Allah yana nuna mana cewa a wannan aya qada'un kauni ma da ya hukunta zai faru da dama ya ta'allaka su da sababi, wani abu ne yake jawo su. Inda a ce basu aikata abinda Allah ya hana su ba fa, qada'un kaunin zai zan akan su? Ba zai zan akan su ba. To wannan kenan cikin suratul A'raf wa qawlihi da fadin Allah madaukaki, falamma asafuna intaqamna minhu, falamma asafuna intaqamna minhu, falamma asafuna lokacin da suka fusatar da mu. Yana daga cikin sifatun Ubangiji yakan yi al-ghadab lokacin da suka fusatar da Ubangiji, ma'ana sun aikata abin da Allah baya so. Kaga yin sun yi wani aiki ne ko su ne suka yi aiki, aikin da suke mummuna da suka fusatar da mahaliccinsu ba fa fushi irin naka ba ne. Amma tunda Allah ya jingina ma kansa sai ka jingina kamar yadda Allah ya faɗa. Yayin da suka fusatar da Ubangijinsu, kaga wannan shi ne sababin. Sai ya sababa mai horo da Allah ya musu, ya ce in taqamna minhum, sai muka musu horo, muka musu azaba. Yanzu a dalilin wannan abin da suka aikata ne azabar ta zo. Kenan kaga Allah yana nuna mana hatta azaba wanda yake alkauni takan ta'allaka ne da sabab, wani abu ne yake jawo ta. Ashe babu abin da yake zuwa ko da qada'i ne, hukunci ne da Allah ya riga ya hukunta shi, baya zuwa haka nan Allah yakan ta'allaka masa sabab. Kaga wannan qada'u ne kauni, amma sai Allah ya ta'allaka masa sabab. Wa qawlihi da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Allah ya ce wasariqu wasariqa da farao da farauniya, faqata'u aydiyahuma ku yanke musu hannayensu. Hadisi ne bayanin ina za a yanke, ba kawai idan an yi sata shikenan sai ka dauko adda ka sare mar hannu ba, a shari'a ta zayyana ya za a yi. Wasariqu wasariqatu farao da farauniya, faqata'u aydiyahuma ku yanke hannayensu, sai aka ce jaza'an bima kasaba, sakamako ne game da abin da suka aikata, nakalan a matsayin horo, min Allah daga Allah. Yanzu wai mai aiwatarwa da yanke hannu? Allah ne zai yanke hannu ko kuma zai umarni ya ce ba kun fa ya kun shi kenan hannu ya gutsire? Ya sanya waye zai yi? Mutane ne za su yi ko? Wanda aka ba su hukunci su ne za su aiwatar. To don haka yanzu wannan ya zamanto qada'un ne alkauni ko ku al'amru shar'i, al'amru shar'i ne, umarni ne da Allah ya na shari'a, ku da aka wakilta ku aiwatar. To yanzu da ya ce a yanke hannun mutum, yanke hannun mutum din nan sakamako ne a kan me? A kan sata. Kenan ashe sai aka sanya wannan hukunci da za a yi na shari'a yana da sababinsa. Me ya sababa? Sata da aka yi, satar da aka yi ta cikin hirzi, satar da aka yi ta ta kai rubu'u dinar ko abin da ya wuce rubu'u dinar, kamar yadda hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fayyace wani irin nau'in sata ne za a yi. Kaga nan ma Allah madaukaki ya nuna mana ashe hukuncinsa da yake sanyawa na shari'a da za a yi a nan duniya ga waɗanda suka aiwatar da wani abu, shi ma ya ta'allaka ne a kan sabab. Sababin shi ne aikata wannan laifin da suka aikata, da ba su aikata ba hakan zai faru? Kenan ashe da ba su aikata ba za a musu wannan hukuncin ba? To kaga kenan yake ƙara jaddada mana ashe akwai abin da ba ka yi addu'a ba ba zai faru ba. In ka ƙi yin addu'a to ba zai faru ba, amma idan ka yi addu'a to abin zai samu. Wannan shi ne duk dalilan da yake so ya nuna mana cewa an ta'allaka faruwar al'amura, imma qada'un ne wanda yake kauni ko shar'i, ta'allake da me, ta'allake da sababi. Wa qawlihi, da fadin Allah madaukaki, innal muslimina, lallai musulmai maza, wal muslimati da musulmai mata, wal mu'minina da mu'minai maza, wal mu'minati da mu'minai mata. Duk inda aka ambaci al-islam shi kadai alal itlaq, to yashmilu al-imana al-islama wal iman wal ihsana. Amma inda aka kawo shi tafsilan mufassala, to ya kasance yana da ma'anarsa ce daban, ko kuma inda aka jeranta su kamar yadda anan wajen da yazo innal muslimina, to muslimi daban yake, wal mu'minina mu'mini ma daban ne. Amma inda an ce innal muslimina, to wannan al muslimun sai ya dauki ma'anar hadda al mu'minun. Mun gane ko? To Allah ta'ala ya ce innal muslimina, lalle musulmai maza, wal muslimati da musulmai mata, wal mu'minina da mu'minai maza, wal mu'minati da mu'minai mata, wal qanitina da maza masu kamun kai, masu kankan da kai ga Allah, wal qanitati da mata masu kankan da kai ga Allah, was sadiqina da masu yin gaskiya maza, was sadiqati da mata masu gaskiya, was sabirina masu hakuri maza, was sabirati da mata masu hakuri, wal khashi'ina da masu khushu'i masu bauta ga Allah suna masu rusunawa cikin maza, wal khashi'ati da mata masu bautar Allah suna masu rusunawa, halarto da girman Allah a zuciya shine khushu, wal mutasaddiqina da waɗanda suke masu yin sadaka maza, wal mutasaddiqati da mata waɗanda suke masu yin sadaka, was sa'imina maza masu azumi, was sa'imati da mata masu azumi, wal hafizina furujahum maza masu tsarewa farjinsu ba sa zina, wal hafizati da mata ma masu tsara farjojinsu, wal zakirina Allah katira maza masu ambaton Allah da yawa, wal zakirati da mata masu ambaton Allah da yawa. Yanzu waɗannan nau'o'i guda goma da aka faɗa aiki ne ko ba aiki ba? Kowanne aiki, aiki ne mai kyau ko mummuna? Aiki ne mai kyau. Yanzu da Allah ta'ala ya faɗa aikin, sai kuma ya ta'allaka masa sakamako, sai ce a'adda Allahu lahum magfiratan wa ajran azima, Allah ya musu tattalin wata gafara da kuma wani lada mai girma, shine aljanna. Allah ka samu ciki. Kaga sai aka ta'allaka hatta shiga aljanna, sai aka ta'allaka shi akan me? Akan sababi. Kenan ashe duk abin da kage yana samuwa, in marar dadi ne, in mai dadi ne, yakan ta'allaka da sababi. Wannan duka yana nusar da mu ne don mu gane cewa maganar da waccan aka faɗa tambayar farko, shin addu'a tana tunkuɗewa ƙada'i, hukunci, abinda aka hukunta? In ku har addu'a ba ta tunkuɗa abinda aka hukunta, abinda Allah ya hukunta yana faruwa la mahala, kenan addu'a ba ta da amfani. Ai shi ne maganar farko ko? Sai aka nuna kuskure ne. Shi ne waɗannan kuma ake ta kawowa dalilai dan a tabbatar da cewa addu'a tana da amfani. Saboda me? Abubuwa Allah ya ta'allaka samuwarsu akan sababi. Addu'a ita ma sababi ne na samar da alheri ko tunkuɗewa sharri. Wataratan, wani lokaci kuma, yurattibuhu alaihi bisigati sharqi wal jaza, Allah ta'ala yana ɗora shi sakamako da sigati sharti, wato da siga ta sharti, wal jaza'i da kuma siga ta sakamako, ka kaulihi kamar yadda Allah ta'ala ce in tattaqullaha. Kaya ka maka kawai siga ce ta khabar, labari ne aka ce wanda suke kaza suke kaza ga abin da za a yi musu, to nan kuma sai aka kawo shi a matsayin sharti. In tattaqullaha, kaga shine sharuɗin, in din nan shar'iyya ce, yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Sakamako nawa aka faɗa? Na'am, in tattaqullaha shine aikin attaqwa, attaqwa shine aikin, amma sai aka ta'allaka ta da sharuɗi. in tattaqullaha, in har kuka kiyaye dokar Allah kuka ji tsoran sa, to ga sakamakon, yaj'al lakum furqanan, zai sanya muku dalili da zai fayyace muku hanya mai kyau daga mummuna, zai fayyace muku dalili al-furqan, dalili da zai raba muku hanyar banza da mai kyau. Wa yukaffiru ankum sayi'atikum, kuma zai kankare muku kurakuran da kuka yi na baya. Wa yaghfir lakum, kuma zai gafarta muku laifukan. Sakamako nawa aka rattaba a kai? Sakamako uku a kayan aiki ko? To suwan lokaci yakan zo da siga na shar'i. Ai sakamako yana samuwa ne a dalilin in an aikata kaza, ko kuma in an bar kaza. Wa qawlihi, da faɗin Allah madaukaki, fa in tabu wa aqamu ssalata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din. Allah madaukaki yace fa in tabu, in din na kaga shi ma sharadi ne. Kafirai da aka ce aje a yake su saboda sun warware alƙawari, sun yi cin amana, duk abin da aka yi da su a bai'atul hudaybiya sai suka yanke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alƙawarin da suka yi. Yanzu tunda sun nuna ba sani ba sabo, me ya tsakanin ku da su? Yaki. Tunda la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma. To amma sai Allah madaukaki yace fa in tabu, amma idan har suka tuba suka furta kalmar la ilaha illallah wa aqamus salata, kuma suka tsaida sallah, wa atawuz zakata, kuma suka bada zakka, sai Allah ce fa ikhwanukum fid din, to sun zama to ƴan uwanku cikin addini, sun zama musulmai. Shine yanzu hukuncin da Allah ya yi, sun zama musulmai, sun bara a yake su ba. To me yasa aka takaita iya waɗannan? Ba a kawo azumi ba, ba a kawo hajji ba, sai aka fuka ambaci la ilaha illallah, aka ambaci sallah, aka ambaci zakka. Domin fa in tabu yana dauke da ma'anar la ilaha illallah, mutum ya tuba daga shirka zuwa ga bautar Allah, ai yayi kalmatun shahada kenan. To me yasa aka takaita a guda ukun nan? Na'am, ba a kawo azumi ba, ba a kawo kuma arkanul islam al-khamsa ne ko, kamar yadda ya zo cikin hadisin Jibril. Saboda waɗannan abubuwa guda uku su ne kaɗai waɗanda ake iya kashewa mutum, ko a yaƙe shi, a kashe shi a dalilin barinsu. Wanda yake ba musulmi ba, jininsa dama ya halatta, idan yaƙi ya haɗa ku da shi. Babu sani ba sabo. Wanda yake musulmi kuma sai ya kiyaye sallah, ya yadda sallah gaskiya ce amma ba zai yi ba, to istitabu talafa, za a bashi ya tuba ne tsawon kwana uku, ka zo kai sallah. In kuma ba za ka kai sallah ba bayan kwana uku, kwana hudun za a kashe shi haddan, an masa haddi ne a matsayin musulmi a sallace shi, amma kuma ba za a bar shi ba. Sannan mutumin da yake bada zakka, zakka ya ce wajibi ne, ya yadda wajibi ne, bayarwa ne ba zai yi ba, ai kudinsa ne, ya halatta za a kama shi da ƙarfi a karɓa, kuma a haɗa ma da wani ɓangaren kudin nasa a ƙara a kan zakkar, haka annabi ya faɗa. Wa shattara malihi, in kuma jama'a ce waɗanda lahum mana'a wa shauka, to su kuma ya halatta za a iya ɗaura sirdi a je a yaƙe su, kuma yaƙin zai iya sabbabawa a kashe su duk da suna musulman. Kamar yadda Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yarda da sauran sahabbai suka haɗu suka yaƙi mani'uz zaka. Don haka waɗannan abubuwa guda uku su ne waɗanda ake iya kashewa mutum a dalilinsu. Da shi yasa aka taƙaita, tunda yaƙi ne a da an halatta jininsu. Faqatuluhum haythu wajadtumuhum, to yanzu sai aka ce fa in tabu, in suka yi kalmar shahada, wa aqamus salata, suka tsaida sallah, wa atawuz zakata, suka bada zakka, khallu fa ikhwanukum fid din, wani waje aka ce fa khallu sabilahum. Kaga wannan shi ma sakamakon da aka yi musu, hukuncin da Allah ta'ala ya musu na hukumin ne shar'i. A shari'a yanzu sun zamanto musulmi, da suna kafirai, amma yanzu shari'a ta karɓe su a musulmi, amma sai aka sa sharaɗi in sun yi waɗannan abubuwa guda uku. To shikenan, sharaɗi ya cika. kunga anan ma Allah ta'ala ya ta'allaka hukunci na shari'a akan me akan sababi wa qawlihi ta'ala da fadin Allah madaukaki wa allahu istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaka wannan qada'un ne shar'i ko kauni wa allahu istaqamu ala tariqa inda ace kafiran nan sun tsayu a kayan hanya ta musulunci at-tariqa ana ana nufin musulunci da sun tsayu akan musulunci Allah ce la asqaynahum ma'an ghadaka da na shayar da su ruwa mai yawa qada'un ne kauni saboda aiki ne na Allah da zai hukunta ruwa ya sauka yanzu kuma ya rike ruwa saboda sun yi mai kafirci an hana su ruwa a sababin mai kafircewa ashe hatta samun ni'ima ta ruwan sama idan kaga ya kame to akwai sababin sa shi yasa ka yanayin da ake ciki gaji an ce kaya sun yi tsada a waye ana cikin wahala ana ta haka kawai zai zo ba sababi akwai sababin sa an ta'allaka shi da wani sababi ganowa sababin ne har yanzu mutane suka kasa yi da ba su gane sababin sai su magance abu domin hukuncin ubangiji a hayani ne ya kasance tit for tat in kun ai kage ya kawo in shar'iyya ko wataratan ya'ti bilamit ta'lil wani lokaci yana kawowa irin wannan sai ya kawo shi da siga ya sanya lamut ta'lil lam wacce take nuna dalili na yin kaza dalilin yin kaza shine kaza ka kauli ta'ala liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kage yace liyadabbaru ayatihi kitabun ne ko anzalnahu ilayka an saukar maka wannan ta sai aka ce liyadabbaru ayatihi an saukar da shi ne me dalilin saukar da shi domin sai tadabbur at-tadabbur shine ai dogon tunani da lura arki izina arki darussa a cikin alqur'ani waliyatadhakkara ulul albab kuma domin masu hankali su wa'azu shi yasa aka saukar da shi dalilin saukar da qur'anin ma sai aka sanya masa sababi me sababin saboda a samar da kaza ne sai aka shi da sigar talamut ta'ali wala yace wa qawlihi ta'ala kaman fadin Allah madaukaki litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah ya hukunta abin da ya hukunta ga wannan al'umma litakunu shuhada'a 'alan nasi domin ku zamanto shaida akan mutane wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida manzo kuma ya zamanto shaida ku kuma akan ku kaga nan sai aka ce litakunu an ba ku wannan matsayi ne domin ku zama shaida kaga sai aka ta'allaka shi da dalili aka kawo shi da siga na lamu ta'ali mala yace wa taratan ya'ti bi adati kai allati lit ta'lil wani lokaci kuma kai yake kawowa kai wanda ita ma tana fa'idantar da ta'lili ne ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum dangane da fai'a fai'a sai Allah ya sanya hukunci yace a raraba ta bayarwan kuma sai ya ce a fi ba da muhimmanci a talakawa akwai bambanci tsakanin ganima da fai'a me bambanci tsakanin ganima da fai'a na'am wannan an yi yaki aka same ta ita ce ganima wannan kuma ba a yi yaki ba aka same ta ita ce fai'a barakallahu fi to kaga ita ganima waɗanda suka je yaki suna da haƙiya suna da nasibi a ciki khumusi ake fitarwa amma kaso hudun nan nasu ne amma fai'a ba su da wata haƙiya sai abin da shi shugaba ya niyya ya ba su to don haka sai Allah ta'ala ya nusar da manzansa in za a raba irin wannan wanda samunta aka yi ba tare da yaƙi ba to a fi ba da preference ga talakawa musamman waɗanda aka koro su daga garuruwan suka yi hijira sun zo su ba su da kowa ba su da gida ba su da jari ba su da kome lil fuqara'il muhajirina da haka aka fara to shine sai Allah ta'ala karshe sai ya ce abin da yasa aka sanya wannan rabon kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum, an sanya ne domin kaga kai din nan tazo ta tana faida ta ta'lili ne ita ba, domin kada dukiya ta zamanto kai la takuna dulatan, kai la yakunu dulatan, domin kada dukiya ta zamanto mai kewayawa bainal aghniya minkum, tsakanin mawadata kawai. Ya zamanto yanzu an tafi fai'a an samu kuɗi kuma sai ai concentrating din sa masu dukiya, to talakawa su ne suka samu irin waɗannan abubuwan, su ne sai a dinga bawa talakawa su masu tsallashi wani abu. Waɗancan masu kuɗi kam ko ba a ba su ba dama Allah ya wadata su. Yanzu wannan hukuncin qada'un ne kawai ko shar'i? Na'am, shar'i ne, domin Allah ya wakilta ya hukunta ne akan bayinsa su aiwatar shuwagabanni, to amma sai ta allaka shi da mai da sababi da dalili. Me dalilin? Me dalilin da yasa Allah ya ce a yi rabon, a bada concentration a talakawa? A'a, kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, shine dalilin, don kada dukiyar ta zamanto tana kekkewayawa tsakanin mawadata, shine dalilin. Kaga yanzu an ta'allaka wannan hukuncin da wani dalili, da wani sababi, wato yana kawo misalai ne don a gane ta kowane janibi, ta kowace kusurwa samar da amfani, horo da za a yi, hukuncin da za a yi a dalilin laifi, dukkansu an ta'allaka su da sababba da dalilai. Na'am, wa qawlihi, da kuma faɗin Allah maɗaukaki, litakunu shuhada'a ala nan mun karanta, wa taratan ya'ti bi ba'is sababiyya, wani lokaci kuma yana kawo ba'un ta sababi, ba'un ba'us sababiyya, wadda take nuna sababin kaza shine sababin aukuwar kaza. Da qawli ta'ala, kamar yadda Allah ya ce, zalika bima qaddamat aydikum, ai wancan hukuncin an muku shine bima, saboda abinda, qaddamat aydikum, hannayenku suka aikata, ba wai hannaye ba, saboda ku kuka aikata. Wancan hukuncin an muku shine saboda abinda kuka aikata, wannan ka aikarar ba buƙatar shar'i ko? An ta'allaka hukuncin da aka musu, kowane irin hukunci ne ma, akan me? Akan aikin su da suka yi. Ashe aiki shi yake samar da wani abu, Allah ya hukunta kaza din zai same su, amma sai ta'allaka shi a dalilin za su aikata kaza, in sun aikata kaza kuma shi zai sababa wannan hukuncin Allah ya yi a kansu. Mala ya ce wa taratan, ko wa qawlihi ta'ala, da kuma faɗin Allah maɗaukaki, bima kuntum ta'amalun, shi ma wannan duk ba'u sababiyya ce. Wa qawlihi, da kuma faɗinsa, bima kuntum taksibun, ta'amalun da taksibun duk ma'anarsu ɗaya. Wa qawlihi, da faɗin Allah, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, ai wancan hukuncin abinda yasa suke faɗin haka su Yahudawa da Nasara, sai Allah ya ce zalika bi annahum, saboda su kanu yakfuruna bi ayatillah, sun kasance suna kafircewa ne game da ayoyin Allah. Kaga nan ma sai aka ta'allaka hukunci a bisa sababi. Mala ya ce wa taratan ya'ti bil maf'uli li ajlihi zahiran aw mahdhufa, wani lokaci kuma yana zuwa da al maf'ulu li ajlihi. Maf'ulu bi ajlihi ismun ne mansubun, wato wanda yawanci yana zuwa ne domin ya yi bayani na dalilin da ya saka wani aiki ya faru. Mun gane ko? Yana zuwa ne don ya yi bayani, wato al-maf'ul al-ajalihi yana zuwa ne don ya yi bayani a cikin jumla, yana zuwa ne ya yi bayani a kayan dalilin aukuwar wani aiki. Tamkar dai yana bada ansa ne ga tambayar da za a ce limaza, tamkar an faɗi wani abu sai aka ce limaza, saboda me? To shi kuma al-maf'ul al-ajalihi yakan zo ne don ya sharha a irin wannan, ko da ku tambayar ba ta bayyana, limaza din ba ta fito ba, mun gane ko, to wani lokaci ana gina hukuncin akan haka. Misali, dangane da kabiya na bashi, Allah yace a sanya shaidu guda biyu maza ko, idan ba a samu maza ba fa sai aka san namiji daya, to sai a saka mata guda biyu da aka yadda da su, to shine sai aka ambaci dalilin. Allah ta'ala ce farajulun wa imra'atani mimman tardawna minash shuhada, sai ku sanya namiji daya da kuma mata guda biyu, mimman tardawna minash shuhada, daga waɗanda kuka yadda da su a matsayin shaidu. An tadilla ihdahuma, domin idan ɗayarsu ta ɓace ta manta kenan.